tsira
madaurin ki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya wanda aka ce yafi zama dan sarki. Kwanaki wata kungiyar nazarin yadda za a fahimci juna a zauna lafiya da ake cewa Society for Peace Studies and Practice da Turanci ta gudanar da wani taro a birnin Abuja, Nigeria. Taron ya samu halaccin jami'an gwamnati da shugabannin kungiyoyin jama'a da kuma shugabannin addini. Bayan an kammala taron na kwanaki uku, wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya samu damar zantawa da wasu shugabannin al'umma da suka halarci taron akan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya.
Nan da farko Sunna Sambo Jibril Sambo Jada, ni ne sakataren kungiya United Arewa Youth for Peace and Family Initiative. Manufar wannan kungiyar shine don tabbatar da zaman lafiya ta haɗin kai tsakanin musulmi da kirista, musamman arewa da kudanci ƙasa gabaki ɗaya. Kuma wannan kungiyar kuwa tana wayarwa asalin jama'a kai, ta nuna musu cewa ƙasar na Najeriya ƙasa ce wanda musulmi da kirista suke cikinta, wanda kuwa musulmi bai isa ya zanna shi kaɗai ba tare da kirista ba, kuma kirista kuwa bai isa ya zanna cikin ƙasar nan kuwa ba tare da musulmi ba. Shine asal wannan wanda muke kokarin muke warwa jama'a kai, sai kuma muna kira shugabanni su kuma su zo su sa abun nan, su zo su tallafa wannan kungiyar, ita mata ci gaba da asalin yada wannan manufofin gabaki ɗaya don a samu zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu Najeriya da Afirka gabaki ɗaya. Shine asalin manufar wannan kungiya da kuma abun da ya kawo ni tattauna game da wannan al'amari.
Za ka ga ana tarurruka a Abuja na waɗannan manyan shugabannin kungiyoyi ko ma manyan ƙasa, amma watakila sai ka ga abin magana tana karewa wajen taro ne kawai.
Dama abin da ake bukata ba a yi wannan maganan, dama ana so ba a yi magana a ga a aikace. Yana ɗaya daga cikin abin da ya sa wannan kungiyar ta tashi ta yunkuri don duk wani abin da za a yi na ci gaba da zaman lafiya mu kasance mu yi magana wajen taro, mu kasance mu yi shi a aikace, kuma ya kasance kowa ya gan shi a aikace. Dalilin da ya sa muka kafa wannan kungiyar gabaki ɗaya. To shawaran da zan bayar ya kasance zaman lafiya ƙasa gabaki ɗaya. Ba abin da ya kawo rashin zaman lafiya ƙasa kamar talauci da aikin yi. Shawaran da ke bayar ya kamata ce wa innan matasan da suke tsaka hanyar nan, duk wanda yake tsaya yake kashe-kashe, in ka duba za ka ga ba wani mutumi kirki ko wanda asali abun nan. Dole ne wanda kaga za ka san matasa ne wanda ba su da aikin yi. Sannan kuma duk a cikin wanda suke tsaya kan hanyar nan, in za ka kula ka gani gabaki ɗaya su ba wanda yake da aikin yi, wanda yake da aikin yi bai zai tsaka hanyar nan kashe-kashe ba. To shi yasa muke kira ga gwamnati, ba a yi magana zaman lafiya da sauran taruka, ba wai a yi magana a sha shayi a tafi ba, a'a, ya za a yi a sama matasa aikin yi. Shi ne kaɗai abu ɗaya da zai kawo ƙarshe wannan kashe-kashe a ƙasa gabaki ɗaya. Duk wanda yau yana da sana'a, yana aikin yi, yana aiki na dogara da kai, ko kuma gwamnati ta zo ta tallafa mai. Yanzu for example, yanzu haka zan ba da misali kamar London, England, yanzu haka ƙaramar hukuma tana ba wa asalin matasa wanda ba su da aikin yi tallafi sama da iyan canja kudaden sama da 200,000 da wani abu. Zan ba 200,000 da wani. To wannan tallafi ya kamata ce federal gwamnati tarayya ta ɗauki wata shiri na musamman ta kawo a kasance ana koyar matasa sana'a kamar skill acquisition da sauran su gabaki ɗaya. Ba abu wanda za a rubuta a takarda a gani a takarda karanta ka a tafiya, amma ba a ɗabbaka shi, ba shi ake buƙata a gani ba. Ya kamata a ce an ka a yi initiating wata program wanda asalin ɗan Najeriya zai amfana da ita, ya kasance yaran talakawa na wanda ba su da aikin yi a ɗauke su a koya musu sana'a. Ana koya musu sana'a nan kuwa a kasance ana ba su wasu allowances kowane wata, ana ba su kaza-kaza, ba su gama koyon sana'a, sannan nan take gwamnati ta sake ɗaukan kuɗi kuma ta ko ta sai kayan aiki da sauransu. Wani sana'an da muka koya maka nan ga kayan aiki ka je ka ci gaba da abun nan naka. To muddin gwamnati ta ci gaba da wannan, to za a samu zaman lafiya a ƙasa gabaki ɗaya. Rashin wannan ɗin, rashin asalin mai aikin yi da koyar matasa sana'a, to ƙire-ƙire su ne suke ɗaukan makamai da sauransu su je suna tare mutane akan titi da suna asalin mai ƙabilanci ko addini da sauransu. Wallahi ba komai ba ne, talauci ne kaɗai ta addabi ɗan Najeriya kasance ake ɗaukan makami ke kashe kanmu da kanmu. Shi yasa a farko na faɗa musulmi bai isa ya zanna ƙasar nan ba tare da Kirista ba, kuma Kirista bai isa ya zanna ƙasar nan ba tare da musulmi ba. Ƙasa ne na kowa da kowa, kuma ƙasa ne kowa ya addini, ba wanda zai hana wani addini shi. Musulmi ya je addini shi, Kirista ya je addini shi, ba wanda ya hana kowa addini shi. Ko ba lalle ka tilasta mutum lalle ilalle ka je ka bar addini ka kuma addini wani ba, da zai taɓa yiwuwa ba.
Masarar assalamu alaikum, sunana Honorable Barrister Ibrahim Bello daga cikin tsohon ɗan majalisar wakilan tarayya wanda yake cikin mazaban Igabi a majalisar wakilan tarayya da ke Abuja a 2011-2015, amma ni yanzu lawyer ne mai zaman kanshi da ke aiki a nan binin tarayya Abuja.
Dattawan Arewa su yi taro a yi kira ga zaman lafiya na Kudu su yi na ko'ina, wasana kuma sai ka ji fitina ta ɓarke saboda wataƙila bambancin ƙabilanci, addini da sauransu.
Kundin tsarin mulkin Najeriya shi ne ya kawo mana wato zamantakewa da kare dukiya da rayuwa na 'yan Najeriya yana ƙarshen gwamnati ne. Daga gwamnati na babban role wato abu da ya kamata ta yi gishiki wurin yin ƙoƙari lura da irin abin da suke faruwa yanzu wanda da baya faruwa. Gwamnati ba ta taɓa zamun zama lafiya ta kwanta da hankali su ga cewa inda ake samun fitintunoni an ɗauki matakai na a zauna lafiya. Zaman lafiyan nan ba a taɓa zaman lafiya sosai inda aka samu mutane aka samu rest tips, wato wasu mutane wanda suna ta garan ba su da aikin yi. Wannan gwamnati na wannan lokaci ana yin ƙoƙari wurin samun aikin yi. To amma dole ne wasu fitintunu suke faruwa yanzu. Na farko kashe-kashen da ake, na biyu sace mutane da ake, na uku fyaɗe da ake ta defilement, abubuwa da dama da ake ta yin nan wanda ya yi na ta mutane katutu. To wajibi na ɗauki mataki don haƙƙin gwamnati ne ta tabbatar cewa an kama samun sauƙi a kan al'amari. So don wannan harka da muke na demokradiyya wanda ya zo da wannan gwamnati namu ko kuma gwamnati daga 1999 zuwa yanzu, to ba yanzu za a wani demokradiyya idan babu zama lafiya. A Najeriya yanzu kana da katin zaɓenka, ba wani wanda zai je jefa katin in an ce za a jefa bam. Ko wani bom ya face a wani local government ya je bi layi har ta je shi da zabe. So da haka we need peace, muna buƙatar zaman lafiya. Kuma wannan ya danganta ga in yanda gwamnati ta ƙara lura da mutane a ƙasa, a sauko ƙasa, a san abin da ke damun talakawa, shin me ke damun su. Yanzu shi talaka abin da ke damun shi a yanzu hannun da ke cikin yanzu abin da ke tare mutane kan shi ne yunwa da fatara talauci ya yi katutu. Wajibi ne a ce za a taimaka ma 'yan Najeriya su a yi wani mechanism, a ɗauko wani policy, wani hikima na gwamnati wanda jama'a za su samu abinci su samu su je cikin sauƙi. Yo na Najeriya in zai ci ɗan indomie ɗin nan da safe ya hau a caɓa ya je inda zai nemi kofin sisi. Ɗan Najeriya bai kika je kamar sashi Central Bank a Najeriya ba, shi bai ma san wannan wuri ba. Tunda a Najeriya a kashi mu 100 kashi kusan 90 matalauta ne, in ƙalilin ne ke bokon nan da masu madafan iko. So da haka dole ne gwamnati ta dawo ta koma ƙasa. Menene za a ɗauko cikin gaggawa a taimaka ma jama'a 'yan Najeriya su rika cin abinci, su rika samun sauƙi, su ɗan iya hawa mota su je ko mashin ko a caɓa ko keke na su je inda suke harkoki ga rabonsu. In ba wannan akwai problem, saboda menene mu 'yan siyasa ba mu da yawa, ko a local government naku ko a state naku kai ko a gidanku 'yan siyasa ba yawa. Amma rashin yawan mu 'yan siyasa, mu ne za mu kawo tallar 'yan takara ma jama'a masu yawa masu ƙura'a, har idan an samu biyan buƙata a zo a ce wani sanadiyan wani gashi an zo an kawo mana bohol ko gasu an kyauta mana har jama'a samu abin kira dividend of democracy, wato roman demokradiyya. To amma in da aka waye gari jama'a masu yawa wannan ba 'yan siyasa ba ne kuma suke da abin kira PBC katin zaɓe, to akwai matsala fa. Saboda masu in muka sake jama'a suka yi mana bore ko suka tada hankali akan cewa yunwa ya ishe su, talauci ya ishe su, mutum na gaisa zai mutu a tsaye da lafiyar shi da ƙuricin shi, to babu shakka ran zaɓe fa. Ba wanda ya isa ya ce zai tashi zaɓe. Kuma abin da ke faruwa ne shine dokan zaɓe ya nuna cewa ba wanda zai je ran zaɓe ya wa'azi ko ya campaign a inda zai zaɓe. Sannan kuma 'yancin ka ne ka zo ka zaɓe. Idan ɗan Najeriya wanda ba ɗan siyasa ba ka ji za ka matsa mai ran zaɓe, to komai na faruwa da kai. So daga dole a ɗauki matakin a taɓa hantar 'yan Najeriya, a sassauta ma ainihin 'yan Najeriya. 'Yan Najeriya su farga a gano cewa ana son su, ba musguna masu ake yi ba. A ɗauki matakin da za su samu sauƙi na rayuwa, kamar abu guda biyu na faɗi, abincin nan da movement. Ya kasance 'yan Najeriya zai iya samun ya ci abinci. A ɗauki mataki, haƙƙin gwamnati ne, aikin gwamnati ne, nazari cewa me za ta yi cikin gaggawa yanzu, saboda jama'a suna cikin ruɗu, suna cikin rububi, kuma maganar tsaro ana ta ƙoƙari, kuma amma abubuwa na ɓarkewa. So da haka haƙƙin gwamnati ne, kamar da kundin tsarin mulkin Najeriya ta nada mana, su ne shugabanni, su za su iko 'yan Najeriya nasu biyayya ne.
Allah sarki ɗaya shi muke bautawa kai da ni, mai maimaka wanda ba kyau don Allah ka sanar da ni. Yankinmu guda ɗaya ga ƙasarmu guda ɗaya kai da ni.
har wadansu sun samu a matsala.
Abin da ya sawwaka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A tunafa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Alhakaya, Jummai Ali ce daga birnin Washington DC, nake cewa a huta lafiya.
Tashi kallau yau lafiya, hutar Allah muke, Allah kuwa shine don.